daga birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31 25 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da yaurana Alhamis 19 ga watan Afrilin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maimuna Muhammad da masu ran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
To masu sauraro, yau Alhamis shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in yace cin nasarar tattaunawa da Koriya ta Arewa zai dogara ne ba kawai kan taron da za a yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kawai ne ba. Za ku ji cewa Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya bayyana cewa ya samu karfin gwiwa matuka ta yadda shugaba Trump ya fahimci irin lamarin nan da ke so sa al'ummar kasar sarai.
To kan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗaliban Najeriya uku sun gamu da ajalinsu a kasar Kamaru.
Alors c'est une situation claire et que nous avons pu vivre ici depuis
mun yakacin kokarin mun ga cewa mun ba su kulawa ta musamman kuma yanzu haka dai mun mai da su kasar su Najeriya.
Jami'an yan sandan Najeriya sun samu sandar majalisar dattawa da aka sace jiya.
To ai wannan ita ce ran majalisa. Yasa ga dai inda ake koko ai wannan sanda ake zuwa dauki. In ba a zo ai zaman a rannan to wannan sandan za a dauki. Shi sanda shine alama ce ta mulki.
Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger majalisar dokoki ta Las Patriots ta sanar da korar wasu mambobin ta yan jam'iyyar MPN mikishin ƙasa. Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, Jummai Alza ta kama na shirin sai bango ya tsage. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Alhamis shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in yace cin nasarar tattaunawa da Koriya ta Arewa zai dogara ne ba kawai kan taron da za a yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kawai ba, amma har da taron da aka shirya yi nan gaba tsakanin Kim da shugaban Amurka Donald Trump. Moon yace yana ganin alamun yiwuwar yarjejeniyar zaman lafiya da dakatar da shirin nuclear Koriya ta Arewa da samun taimakon ƙasa da ƙasa kan dawo da tattalin arzikin Koriya ta Arewa. Bayanan sa ya biyo bayan na Trump jiya Laraba, wanda ya bayyana kwarin gwiwar cewa Koriya ta Arewa za ta dakatar da shirin nuclear ta. Trump ya bayyana cewa daraktan hukumar binciken asiri Mike Pompeo sun sami jituwa sosai da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yayin wata ganawar sirri a Pyongyang. Da yake ganawa da manema labarai jiya a Florida, Trump ya bayyana cewa akwai dama mai kyau ga Koriya ta Arewa idan ta ci nasarar dakatar da shirin nuclear baki daya, aka kuma tabbatar da cewa ba za a iya sake farfado da shirin ba. Trump ya ce muna begen lokacin da za a samu zaman lafiya da ci gaba da kuma tsaro a yankin Koriya baki daya. Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya bayyana cewa ya samu karfin gwiwa matuka da yadda shugaban Trump ya fahimci irin lamarin nan da ke so sa al'ummar kasar sarai da ya shafi yadda jami'an Koriya ta Arewa suka shafa shekaru suna sace al'ummar kasar.
Saijiyo kadai daru lati mondai no souki kaiketsu o mezashi.
Ya ce shugaba Trump ya bayyana cewa za a yi iyakar iyawa a warware matsalar. A nashi ɓangaren kuma shugaba Donald Trump ya ce muna tattaunawa yanzu haka domin ceto Amurkawa uku da Koriya ta Arewa take tsare da su, sai dai bai bayyana ko ganawarsa da shugaban kasar Koriya Kim Jong-un ya ta'allaka kan sakin Amurkawan ba. Trump ya jaddada cewa yana kyautata zaton zai zauna da shugaban Koriya ta Arewa farkon watan Yuni. Ya ce ina jin idan zaman zai zama ba da amfani ba, ba za mu je ba. Idan na ga zaman ba zai tsina na komai ba, sai in nemi ahuwa in fice salim alim. Shugaban Amurka ya kuma goyi bayan takwaransa na kasar Japan cewa ana buƙatar ci gaba da matukar matsawa Pyongyang lamba ta daina kera makaman nuclear. Mataimakin shugaban kasar Cuba da ya dade yana aiki da Raul Castro na shirin zama sabon shugaban kasar yau Alhamis. Mutum na farko da zai zama shugaban kasar wanda bai da dangantaka da iyalan Castro a kusan shekaru 60. An bayyana sunan mataimakin shugaban kasar na farko Miguel Díaz-Canel a matsayin dan takarar shugaban kasa daya tilo jiya Laraba a cikin tsarin na kwanaki biyu da za a kammala yau Alhamis da ar da ƴan majalisar ƙasar za su kada daga nan a bayyana sakamakon zaben matakin da aka dauka ya saba wanda aka saba dauka a baya inda baki ɗaya majalisar ƙasar ke zaben shugaban ƙasa a kuma sanar a ranar ana gudanar da zaben kusan cikin sirri kamar yadda manyan shugabannin ƙasar suke bukata kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Norred ta ce tsarin mika mulkin abin damuwa ne matuƙa ga gwamnatin shugaba Trump saboda ba na demokradiya bane tace muna son ganin cewa al'umma za su iya tofa albarkacin bakin su a siyasar kasar amma da alamun cewa mutane ba su da ta cewa kusan za a ce ba su da zabi a zahirance saboda ba demokradiya ake bi ba labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC An bude wata wagar tsaron Majalisar Dinkin Duniya wuta aka kuma tada nakiya a daidai lokacin da suke kokarin gudanar da bincike da jiragen leken asiri a wani gari dake Siriya lokacin da suke dakun ziyarar masu binciken makaman guba da isar su zangon na farko mutane da yawa sun taru kuma shawarar da hukumar tsaron Majalisar Dinkin Duniya ta bayar ita ce tawagar ta janye bisa ga cewar shugaban kungiyar haramta amfani da makamai masu guba OPCW Ahmed Uzumju jiya Laraba ya zango na biyu kuma tawagar ta fuskanci ƴan harbe-harbe aka kuma tada nakiya a garin yace lamarin ya faru ne jiya Talata kuma tawagar ta koma Damascus majiya daga Majalisar Dinkin Duniya ta shaida wa VOA cewa ba wani mamban tawagar da ya ji rauni lokacin aukuwar lamarin
Hafsat Maimuna Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wata tawagar ɗaliban jami'ar Taraba da suka ziyarci wani gandun daji a kasar Kamaru uku daga cikin su sun gamu da ajalin su kamar yadda za ku ji a rahoton Muhammad Awul Garba.
Tawagan ɗaliban jami'an Taraba State dake kasar tarayyar Najeriya su 50 sun kawo ziyaran gani da idanunsu da kuma ƙara ilimi na sanin namun daji a jihar arewan kasar jamhuriyar Kamaru anda gwamnatin kasar ta ware na musamman domin masu sha'awar kallon namun daji amma waɗansu ɗalibai guda uku biyu daga cikin su matasa ne mata ɗaya kuma wani matashi ne namiji sun sadu da ajalin su a yayin da suke yawo a cikin dajin sanadiyar yankewan wata bishiya da ta yi su kuma ban suna fakewa ruwan sama wanda ya zuwo kamar da bakin kwariya a karkashin bishiyan nan ne tsawa ya fado akan bishiyan ya halaka su har ma jikata ɗalibai 16 daga cikin su nan take gwamnatin jihar arewan wanda yake zaune a fadan jihar Garwa Jean Bate Edi ya turo motan daukan marasa lafiya domin a gaziya da su asibitin garin Garwa a ba su kulawa ta musamman waye ne yasa na tambayi Mr. Raul mai bawa gwamnatin shawara waye za su yi da ɗaliban na Najeriya
Alors c'est une situation très regrettable que nous avons pu vivre ici depuis
mun yakacin kokarin mun ga cewa mun ba su kulawa ta musamman kuma yanzu haka dai mun mai da su kasar su Najeriya mun mika ta'aziyar mu ga iyayen su da kuma gwamnatin kasar tarayyar Najeriya domin duk wani abin da ya samu kasar Najeriya ya samu kasar jamhuriyar Kamaru na tambayi wani matashi dalibi dan garin Garwa mai suna Abdul Aziz ko ya suka ji da samun wannan labari na rasuwan ta koyi nasu dalibai yan kasar ta Najeriya
gaskiya naje abin da ya faru wannan labari yayi min ciwo matuka kuma ina kira ne akan ainihin ƴan uwa ko nace iyayen waɗannan daliban da abin ya faru da su gaskiya Allah Ubangiji ya ba su hakuri kuma Allah ya kiyaye gaba ni ina nan a matsayin dalibi ne a kuma Garwa kuma gaskiya Allah Ubangiji ya kiyaye gaba abun gaskiya ba dadi sosai ba dadi
amma na ne bijin ta bakin wakilin jakadan Najeriya mazauni a birnin Garwa lambar sa ba ta shiga yanzu dai daliban an tattara su an mai da su kasar su ta aihuwa Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
To a gaida awal garba da kamar sai mu tsallaka Najeriya inda da safiyar yau Alhamis ne rundunar ƴan sanda ta bayar da sanarwar cewa sun samu sandar majalisar dattawa da aka sace jiya. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da aka raba wa manema labarai mai dauke da sa hannun muƙaddashin hulɗa da manema labarai na sharkwatan ƴan sanda SP Aremu Adenira ya ce an tsinci sandar girmar a daidai kofar City Gate. Wannan kofa ita ce hanyar shiga birnin tarayya daga filin jirgin sama da kuma jihohin kudancin kasar. Idan ba a manta ba, jiya ne wasu magoya bayan korarren dan majalisar dattawa Ovie Omo Agege suka shiga zauren majalisar dattawan suka dauke sandar. Jim kadan sai aka kawo wani sandar har majalisar ta gama zamanta. Ganin cewa yau ne aka tsinci sandar, na tambaye Senator Kabiru Ibrahim Gaya ko da ma sandunan guda biyu ne ake da su. Ga amsar da ya bani.
Sai wannan ita ce ran majalisa. Yasa ga dai inda ake koko ai wannan sanda ake zuwa dauki. In ba a zo ai zaman a ranan to wannan sandan za a dauki. Shi sanda shine alama ce ta mulki. Don babu mulkin ina zancin majalisa. Ita kuma majalisa ita ce mulkin. To wannan sandan kana dauke shi to ka tafi majalisa. To Allah ya sa kuma yanzu an gane ba guda daya ake yi ba. In an yi daya ana ayin wani ya zama spare. Idan ta kama cewa lalle sai an dauko nan an yi aiki. Agazai ana gama wannan hanyar aga an ci gaba da zama a majalisa.
Ko da yake tarzomar bata shafi majalisar wakilai ba, amma sun nuna damuwa har suka dunguma zuwa zauren majalisar dattawa inda suka je jaje a lokacin da abin ya faru. Yasa na tambaye lawyer kuma daya cikin ƴaƴan majalisar wakilai Aminu Shehu Shagari ko a dokance menene dauki sandan majalisar yake nufi. Ga abin da yake cewa
wannan kam gaskiya yana nufin kaman abin da ake kira treason, wato karya doka ta zaman gwamnati ko kuma neman ka tumbuke gwamnati. A takaice wannan abin da ya nuna kenan, ka shigo ka dauke symbol of authority ko kuma sandar girma ta majalisa. Wannan kana yaki da gwamnati ke, wannan ba karamin laifi bane, kuma ya kamata a bincika duk wanda yake da hannu a wannan abin, a yi mishi horo mai tsanani saboda gobe kada wani ya tunani ya sake yin irin wannan abin.
Wannan takaddama ta ja hankalin manyan kasa da ma ƴan siyasa, abin da yasa jam'iyyar APC mai mulki ta yi suka da kakkausar murya tare da kira ga hukumar ƴan sanda ta farin kaya da ta yi binciken kwakwaf akan al'amarin. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma lokaci ne da zamu dunguma zuwa Jamhuriyar Niger inda majalisar dokokin ƙasa ta Les Patriotes ta bayar da sanarwar kuwar wasu mambobin ta na jam'iyyar MPN, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Sulemu Muna Barma.
Fitowar jam'iyyar MPN kishin ƙasa daga kawancan jam'iyyar da ke mulkin Niger ita ce hujjar da kawayenta RSD gaskiya da ANDP zaman lafiya suka yi amfani da ita wajen yanke shawarar korar wannan jam'iyya daga gungun ƴan majalisar dokoki da ake kira Les Patriotes. A cewar dan majalisar dokoki Hamma Asa na RSD gaskiya, daga ranar da kishin ƙasa ta sanar da ɗaukan matakin raba gari da gwamnatin Isu Muhammadu a hukunce, an samu canjin manufofi a tsakaninta da su.
Su mutanen kishin ƙasa ba su shaida muna ba na cewa lalle suna da niyyar su huta daga cikin tahiyar da ake tare ta kama ma aiki na gwamnati na ƙasa a lokacin nan sun ka fita sun ka ba da sanarwa. To abun ya dame muna kai tunda mun hakikance da cewa ba za a samu kafa biyu ba, wata guda tana cikin adawa wata guda tana cikin iko, kenan dole sai an zabe guda.
Da yake mai da martani dan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MPN kishin ƙasa Korone Masani na kallon matakin na RSD da ANDP tamkar wani wasan kara.
To wannan ka shi ta gabaki na kuma ka shi ta gabakin da bai ƙarya gogiyar gani. Patriot shine sunan partin mu mana. Movement Patriotic Nigerian. To wannan suna da aka zama gurkin mai gidanmu Ibrahim Yakubu shi ya zana mai suna. Mu ne a da suna nan ho ba dai kare ne aka yi wa a sa mutum ba. Mu babu wanda ya kawo mu, Allah ya kawo mu. Talakawar sun kada mu kura su su kawo mu.
To amma alamu na nunin akwai rashin fahimtar sashe na 24 na ka'idodin aikin majalisar a wajen bangarorin da ke wannan takaddama.
Da muna mu 12 lalle kundin ya ba da yanci da cewa ɗan majalisa guda takwas suna iya rike wannan gungu kuma su yi aiki tare da su lami lahiya babu wani matsala. Kundi na majalisa haka ya tada na kuma bisa ga haka ne mun ka tsaya.
A makon jiya ne jam'iyyar MPN kishin kasa ta bayyana ficewa daga kawancan Emirin mai mulkin Niger saboda zargin PNDS tarayya da yin kane-kane a sha'anin tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2021 da nufin tafka maguɗi. Zargin da madugar jam'iyyu masu rinjaye ta ce shaci faɗi ne. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sulumun Barma. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogon na cewa karfe 11 da kusan minti 15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu maimaita shirin sai bango da muka taɓa yi da ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Usaini Adamu. Ga mai tambayar mu ta farko.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana kuma da Ali Haruna shugaban jami'ai kungiyoyi masu zaman kansu. Sai ni tambaya ta tsadi ce.
To ministan yana
da farko a matsayinka da ministan ruwa. Jahohin da suke a Najeriya, wanda jahohi ne kuka fi fuskantar matsalolin ruwa da kuna ganin cewa in kuka fi ba da hankalin ku akai za a samu sauƙi akan tsanancin ruwa da suke da shi a wannan jahohi. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma wanda tanaji kuke ganin yanzu an kusan sauƙe Kanwa. To ku a matsayinka da ministan ruwa, wanda tanaji kuke ganin jahohin da kuma suke yin koke-koken ruwa ya kasance kun kawar da wannan matsalar kafin lokacin sauka ya yi. Yanzu na ga an kusan sauƙe abinci a ci.
Tambayar shi ta biyu ne da dusu sai da.
Tambaya ta ta biyu shi ne ga shi an kusan sauƙe Kanwa. To a matsayinka na ministan ruwa, wani ihun kokari kuka yi jihohin da suke fama da matsalar ruwa ko ka cewa kun kawar da su kafin lokacin da za a ce an shiga wani zaɓa?
To, tambayarka ta farko, ai kowa sai inda matsalar ruwa ta fi yawa a ƙasar nan, shi ne kamar shiyar arewa maso yamma da shiyar arewa maso gabas. To, ka san ni ma'aikata ta ba ma'aikatar ruwan sha ba ce, ma'aikatar albarkacin ruwa ce. Saboda haka, harkokin da muke karka kalle shi kawai ta hanyar ruwan sha, kalle shi har yau ta hanyar cewa abin da ya shafi noman rani da sauransu. To, saboda haka yanzu haka kusan ayyukan da muka bi a ma'aikatata shi ne na bunƙasa noman rani musamman a wajen Bakolori, Goronyo, da nan Kadawa, da Hadeja, sannan kuma nan gaba akwai aikin da zai tafi su daɗin kowa a Gombe da sauransu. Banda wannan kusan kamar yankin gabas suna da matsala sosai da kuma wannan tashi-tashi hankali da ake da saboda haka akwai fili na musamman da na yi bayani a kai na yin tallafa musu wajen harkar ruwan sha wanda gwamnati na yanzu. Sannan akwai wani sabon aiki da za mu ɗauke shi dai arewa maso gabas ɗin wanda muke cewa abin nan Howell Transfer, wanda za a ja ruwa daga cikin tafkin Gongola a ja shi a kawo shi Maiduguri, daga nan a gaba kuma shayi a shiri na gaba za mu kai shi wajen noman rani da hukumarmu ta tafkin Chadi take da shi ne noman alkama. Akwai hekta kamar 60,000 a wata kudancin Chadi wanda ba a yi amfani da shi yanzu saboda katewar tafkin Chadi. To wannan ayyuka muna yi. Mai jami'i kafin zaɓe ya zo, ya kaci ƙoƙari ma. Ayyukan nan ba ayyuka ne na kifta ido ba. Gwamnati wata ta zo ta tafi aiki yana nan. Akwai aikin da za a yi gama a shekara ɗaya, akwai aikin da za a yi shekara biyu, wani aikin ma sai ka shekara biyar kana yin shi bai ƙare ba. To in lokacin ka ya wuce shi kenan sai ka tafi, kuma wanda ya zo kuma Allah ya sa ya ci gaba da shi. Kuma ƙoƙarin da muke yanzu mun zo mun fitar da irin wannan aikin da yawa. A ma'aikatata na fi da aiki guda 116, wasu aiki kala 17 an watsar da su ba a yi ba. Mun zo mun tattauna saboda mun ga mahimmancinsu musamman ayyukan da suka shafi noman rani da madatsar ruwa. Mun dawo da su, mun karkaɗe takardu, kuma mun sa su a cikin kasafin kuɗi, kuma mun kirawo 'yan kwangila mun dawo da su aiki, kuma sun fara aiki suna ci gaba. Za mu iya gamawa nan da shekara ɗaya biyu wasu za mu iya, wasu ma bana ma za mu gama su. Amma kuma aiki ne zai ci gaba don ba zan iya gama ayyukan nan 116 da kafin lokaci na ya kare ba. Wato dai kuma abin da muka yi gaskiya Allah ya biya.
To ba malami na gaba ko yin tambaya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Rabi Rabi Lawan. Shugaban kungiyar murya na abota ta kafin yaɗa labarai na jihar Kano. Tambaya ta ga ministan shi ne. Shin an yi kuwa hukumomin da al'amarin samar da ruwa ya shafa a Najeriya sun san irin halin matsin da al'umma suke ciki? Shi ne tambaya ta farko. Tambaya ta biyu, idan har sun sani wani matakai suke ɗauka domin ganin cewa an sauƙaƙa wa al'umma? Tambaya ta uku shi ne, a cikin wannan matakan da suke ɗauka wani matsaloli ne suke fuskanta wurin samar wa da al'umma gamsasshen ruwa a tsaftataccen ruwan sha? Sannan kuma na ji wasu tambayoyin an yi sai da minista ya ce ba haƙƙinsu ba ne. To shi ne nake kawai sani shin a matsayin gwamnatin tarayya menene takamaimai haƙƙinsu ga jihohi wajen samar da ruwan sha? Sannan tambaya ta ƙarshe shi ne, akwai wani kiyasi da suke yi na adadin ruwan da ɗan ƙasar nan suke buƙata a kullum? Idan akwai, a cikin wannan adadin nawa gwamnati take iya wadatar da al'umma? Shi ne tambayoyina.
To Malam Rabi'u, game da ɗaya tambayar taka ɗin da kake cewa alhakin da ya rataya a wuyan gwamnatin tarayya, ai ina ganin ya yi bayani akan wannan, amma bari dai in baku da minista. Ya faɗi abubuwan da gwamnatin tarayya take yi. Minista gare ka.
Ai dai tambayar naki ne ma yanzu ne ya zubo min tambayoyi guda biyar a lokaci. Dai harkar ruwan sha ce. Abin da muka sani shi ne a birni kowane mutum in ya samu lita 90 ko 120 ne a yanda muke da lokacin da ina aikin tsare-tsaren ruwa, ba sai yanda kudin ya canja ina jin an rage shi yanzu saboda matsalar ruwa. Da ni kana ya kamata kowane mutum a birni yana da lita 120, sannan in ka dawo ƙauyuka ko lita 60 ne a rana. Sannan akwai buƙatar da ake na masana'antu da kuma wanda ake warewa saboda aikin kwana da sauransu. To amma ni a matsayin a Abuja ba zan iya abin da ba, kowace jiha ita ta san yawan mutanenta, ita ta san abin da suke buƙata yanki. Illa abin da na sani shi ne ruwan da yake kwararowa a ƙasar nan da na sama da na koginan da muke da shi a ƙasar nan ya ishe ni kowa ya sha ya ƙoshi duk wata buƙata da yake wuta. Amma matsalar kawai shi ne wani wurin suna da ƙarancin ruwa, wani gurin kuma ruwan ma ya nufiya. To yanda za a yi sarrafa ruwan nan ya ce kowa ya samu ruwa a abin nan kowane lungu-lungu, to shi ne babban matsala. Ya yi yana ta haɗa da rufin kuɗi da yadda tattalin arziki ya kare, ta haɗa da rufin tsari yadda ya kamata a shugabanninmu na gwamnati. Kowa ya zo yana tunanin da ya shiga gwamnati ko ciyaman da local government ne ko gwamna abin da yake tunani zaɓen gaba. Saboda haka me zai yi kawai nan da nan mutane su gani shi ne ake ta rijiyar lissafi da kawansu. Ba a zauna a zo a yi manya-manyan matakan ruwa kamar yadda muka sani a gada. Saboda watakila ya kai a ce za a yi wannan zai zai kamar shekara 5-6 ba a gama ba, watakila har lokacin shekari. Saboda haka shi ba haka yake so ba. Ya fi so yadda zai zo ya buɗe famfo a yi biki da ƴan hoto su ɗauka a ga cewa an samu ruwa an tafi. To wannan ba shi ne dabara ba. Dole a tsaya a tsara harkar ruwa. Me za a yi mun da wani irin ruwa muke buƙata nan da shekara 10-15. A yi tsarin nan a gidan ruwa a raba a ja pipe kafin a yi sabon unguwanni. An san gidaje nawa ake so a yi a unguwannin nan. An san wani irin bututu za a kai wurin. Shi kenan sai a ja. Mu da yadda muka sani da muka tashi muna yara ba inda ake tsaga fili a Kano sai an yi titi, an kawo pipe ruwa, an kawo transforma ta lantarki, an jawo waya ta tangaraho kafin a fara raba fili a yadda a fara gini a wuri. Amma yanzu ba haka ba ne. Sai ka je ko ina mutum sai ya fara wuri kawai ya bude kafin ka an kare sai ga abin nan gari ya tashi a wuri. Ba hanya, ba ruwa, ba famfo, ba abin. To abubuwan da suke faruwa kenan. Dole mu koma mu ta koma a dinga tsayar da buranan mu kuma a tsayar da dokai yadda ake wato gina buranan mu kamar yadda ake a da. Wannan suna daga cikin matsaloli. Akwai matsala da yawa da na san ta fi ƙarfin hukumar ruwan sha shi ne rishin wuta lantarki. Ana yin rishin lantarki, ingancin lantarki a ƙasar da shi ma yana ba da matsala sosai. To wannan kuma alhaki ne da ya race a kan gwamnatin tarayya kuma na san akwai shirye-shirye da ake faruwa yake yanda aka tsaro abun ya kamata a ce daga shekarun baya zuwa yanzu a ce kwata-kwata ba mu da wannan matsala amma matsalar dai tana nan kuma wannan gwamnatin Allah da tana iya kokarin ta da yanda za ta yi maganin ta musamman ana gani ga su nan an yi su sabon madakin ruwa ta Mandila da za a yi da sauransu so akwai duniya amma abubuwan da za su ɗauki lokaci ne.
Abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
To madalla a gaye da Jummai yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo ku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke tura mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Melisu Fari jihar Yobe a Najeriya. Ya ce salamu murya Amurka. Shawarar da kasar Burtaniya ta baiwa Najeriya ta halarta liwaɗi wannan abin Allah wadde ne. Mu dai ba mu buƙatar wannan buƙatar nasu. Sai kuma sako daga Alhaji Melisu Fari ya ƙara da cewa assalamu alaikum murya Amurka. Kalaman shugaba Buhari a taron kumar World cewa duk matasan Najeriya malalata ne kuma ci mazauna ne. Wani abun kunya ne a gare shi domin ko ba komai matasa suna ɗaya daga cikin waɗanda suka zabe shi amma bai musu komai ba. Sai kuma sako daga Musa Hadarin Asuba da magaran Niger ya ce ungoyin fararen hulla na ƙasarmu Niger ina kira gare ku cewa idan gwamnatin Niger ta hana mu yin zanga-zangar adawa da wannan tsarin kasafin kuɗi na shekarar ta 2018 to kada mu samu damuwa abin yi anan shine mu ga yawa Allah kawai. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Boda in Kaibo da Baba Gana Alhaji Nushiya Washakal duk a Najeriya sun ce muna tare da Baba Buhari a yunkurin sa na sake tsayawa takara a zabe mai zuwa na shekara ta 2019.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice.
To a takaice Sarfilo girgizar ƙasa ta kashe mutane uku tare da lalata ɗaruruwan gidaje. Girgizar ƙasar ta auku a tsakiyar Indonesia ta kashe mutane uku ta kuma lalata fiye da gidaje 300. Hukumar ilimin yanayi ta ce girgizar ƙasar da ta auku jiya Laraba ya kai kimanin maki 4.4 mai zurfin mita 4 dake tafiyar mil 2.4 ya auna kusan kilomita 52 wato mil 32 kenan a arewacin yankin Kebumen yankin da yafi yawan jama'a a gundumar Java. A shugaban hukumar da ke kula da hadarurruka na Java Saru Parmana ya faɗa yau Alhamis cewa an ji girgizar ƙasar a wurare da dama a lardin da ya kashe tsofaffi biyu da wani yaro ɗan shekara 13 waɗanda gini ya faɗo musu ya danne su. Ya ce mutane 21 na kwance a asibiti da raunuka yayin da aka kwashe fiye da mutane 2,100 zuwa gidajen da za su zauna na wucin gadi. Indonesia na yawan fuskantar girgizar ƙasa da aman wutan dutse saboda inda ƙasar take a idan tekun Pacific da ake kira zoben wuta.
To madalla masu sauraron mu kafin mu yi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga mai sauraron Muhammad Hayatul Did Gashuwa bisa rashin matarsa da ƴarsa da a hatsarin mota. Allah ya ji kansu ya gafarta musu. To da wannan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta gabatar da shirin da kuma Julie Letters Gresham wadda ta bada umari da ma injiniyan mu na yau Rab McLean. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa a huta lafiya.
Sai a dakaci shirin yau da gobe.
Shirin matasa.